haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da safiyar yau Alhamis 20 ga watan Fabrairun shekarar 2020. Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji guzurin da muke tafi da shi, ga Murtala da kanin labarai.
Daruruwan fasinjoji sun soma ficewa daga babban jirgin ruwa da aka kebance shi tsawon makonni biyu a tashar gabar tekun Japan a yankunan hana yaduwar cutar coronavirus. Shugaban Amurka Donald Trump ya kori babban jami'in hukumar tsaron Amurka ta Pentagon John Rudd a jiya Laraba. Yayin da adadin fararen hula da ke arcewa domin kaucewa ruwan bamamai da kasashen Syria da Russia suke yi a arewa maso yammacin Syria ya kusanci kusan miliyan 1, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa idan yaƙi ya bi mutanen sakamakon zai yi munin gaske.
To kanin labaran kenan kuka saurara, za ku ji cikakkun labaran duniya. Tawagar tsaro da majalisar wakilan Najeriya ta nada ta kai ziyara jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Ko menene dalili?
Mun zo na farko dai mu karfafa sojoji goma su don ba su kuɗi ne kaɗai ba, ya kamata ka zo ka yaba ma ƙoƙarin da suke yi kuma mu jajanta gwamnatin jihar Borno.
Yayin da kasashen Sahel suke ci gaba da fuskantar matsalolin 'yan ta'adda, abinda ke salwantar da rayuka da dukiyoyin al'ummar yankin, hukumomin tsaron Nijar sun ɗau wani mataki don fargar da al'ummar kasar.
Yakin da ake yin nan ba yaki ba ne wanda ke sai gaba da gaba, kana ganin abokin gaba na ganin kana ya kasa, yaki ne na tarika nuki. Kun ga irin duka fannin da aka yi muna.
Tun Harry Grace Abdu za ta shigo da shirin domin iyali, amma kafin nan sai a gyara zama domin sanin halin da duniyar ta wayi gari. Ga Murtala da labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya, ga kuma labaran duniyar. Daruruwan fasinjoji sun soma ficewa daga babban jirgin ruwan da aka kebance shi tsawon makonni biyu a tashar gabar tekun Japan a wani yunkurin hana yaduwar sabuwar cutar coronavirus da ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 2,000 a China. Kimanin fasinjoji 500 da aka amince su tafi gida su ne za su sauka daga jirgin ruwan mai suna Diamond Princess a jiya Laraba a birnin Yokohama, inda aka tsayar da jirgin tun sa'ar da ya isa a ranar 3 ga watan Fabrairu. Jami'an lafiya na Japan sun killace jirgin da fasinjoji 3,700 da ke cikinsa domin tantancewa, bayan da aka sami wani fasinja da ya sauka a Hong Kong da cutar ta coronavirus samfurin COVID-19. To sai dai kuma kokarin magance yaduwar cutar ya mai da martani a yayin da mutane 542 suka mutu, wanda ya bada adadi mafi yawa da suka kamu da cutar a wajen kasar ta China. Beijing ta bada sanarwa a jiya Laraba cewa yawan waɗanda suka mutu sakamakon cutar ya kai 2,004, tare da mafi yawan mutuwar da aka samu a lardin Hubei, inda cutar ta fara barkewa a watan Disamba. A wani labarin kuma, hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce Beijing ta ɗauki matakan da suka dace na magance yaduwar cutar ta COVID-19. Da yake ganawa da manema labarai a Geneva, daraktan hukumar mai kula da agajin gaggawa Michael J. Ryan ya yaba wa kokarin China wajen kula da waɗanda suka kamu da cutar na tsawon lokaci ba yankewa.
Lessons that have been learned in Hubei and Wuhan are being applied elsewhere. People are getting into earlier critical care.
Yace ana amfani da darussan da aka koya a Hubei da Wuhan a wasu wuraren, ana gaggauta daukar matakan kula da mutane da suka kamu da cutar. Wannan ya taimaka wajen dakile aibun cutar, tare da daukar matakan kebance masu cutar da kuma hana tafiye-tafiye. Hukumar ta WHO ta ce matakin na China ya yi tasirin gaske wajen hana watsuwar cutar a sauran sassan duniya, inji Sylvie Bryant, daraktan sashen kula da shirin tunkarar barkewar annoba na hukumar ta WHO. Shugaban Amurka Donald Trump ya kori ɗaya daga cikin manyan jami'an hukumar tsaron Amurka ta Pentagon John Rudd a jiya Laraba, wanda shi ne babban jami'i na baya-bayan nan da ya rasa aikinsa sakamakon fushin Trump a kan yunkurin tsige shi da cece-kucen Ukraine. A ƙarƙashin sakataren tsaro, Rudd ya tabbatar a shekarar da ta shige cewa Ukraine ta sami gagarumin ci gaba a yaƙi da cin hanci da rashawa, da har za a iya bata dala Amurka miliyar 400 na tallafin sojan kasar Amurka watanni hudu kafin lokacin da aka fitar da kudin. To sai dai Rudd bai ambaci Ukraine a cikin takardarsa ta murabus ba, illa dai kawai ya ce ya gano daga sakataren tsaro cewa Trump ya buƙaci ya bar aiki. Kakakin hukumar tsaron ta Pentagon ta ce shugaban kasa yana da ikon hada irin mutanen da yake buƙatar aiki da su a mukamman da suka shafi shata manufofi, haka kuma yana da ikon sauya salon takun tafiyarsa. Bayanan da Rudd ya bayar a can baya sun kalubalanci kafewar da fadar White House ta yi na cewa akwai cin hanci da rashawa mai tada hankali a Ukraine a matsayin hujjar ci gaba da rike kudin na tallafin soji.
Murtala na dauke da karin wasu labarai. Shugaban kwamitin tsaro a majalisar wakilan Najeriya Jimmy Benson da tawagarsa sun kai wa gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ziyara don jajantawa al'ummar jihar kan wannan harin da aka kai garin Auno da kuma nufin karfafawa sojin Najeriya gwiwa. Ga Haruna Daudabi da cikakken rahoto.
Gwamnati ya kamata a sanar da harkokin masu ruwa da tsaki game da matsalolin da jami'an sojan ke fuskanta lokacin da kwamitin wakilan harkokin tsaro suka ziyarci jihar Borno gargashin jagorancin shugaban kwamitin wato Honorable Babban Jimmy Benson don tattaunawa da jami'an tsaro da kuma ganin hanyoyin da za a bi na magance wannan matsala na hare-haren ƴan kungiyar Boko Haram din da ke ci gaba da fuskanta a wannan shiya musamman ma a jihar Borno. Kwamitin ne mutun tara gargashin jagorancin shugaban na cewa sun ziyarci jihar ne jin jajantawa al'umma jihar game da matsalan hare-haren da aka fuskanta ƴan kwanakin nan. Gwamnati ya kamata a sanar da harkokin masu ruwa da tsaki game da matsalolin da jami'an sojan ke fuskanta don neman hanyar da za a tallafa musu da za su kawo ƙarshen wannan matsala na hare-haren ƴan kungiyar Boko Haram din.
Kace
ina so ka san da kakakin majalisa da kuma shugaban majalisar dattawa da aka kokarin diban jami'an tsaro akalla 100 a wannan jaha kuma su kasance ƴan wannan yanki ba tare da aka yi da cewa sai masu ilimin zamani ba kamar da yadda aka yi a lokacin yaƙi a wannan ƙasa.
Yace
al'umma da gwamnatin jihar Borno tana goyon bayan jami'an sojan Najeriya da ma gwamnatin tarayya game da abubuwan da suke yi, sai dai duk inda aka samu matsala dole ne mu fito mu ce an samu matsala don ta haka ne kadai za mu ci gaba. Gwamnati ya ce daga watan Maris din shekarar 2019 zuwa yau jihar ta fuskanci matsanantan hare-hare da daman gaske, don haka ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari da kuma rundunar sojan kasar da su sake duba irin dabarun da suka yi a shekarun 2016 zuwa 2017 da har ma ya kai ga mun kusan gudanar da bikin kawo ƙarshen wannan mahara. Sai dai yanzu wannan batu ya koma danya a cewar gwamnatin jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum. Tun da farko dai sai da shugaban kwamitin tsaro na majalisar wakilan Najeriya Honorable Baba Jimmy Benson ya shaida gwamnatin dalilin su na ziyartar jihar Borno, wanda ga misali na tuntuɓi mataimakin shugaban kwamitin Honorable Abubakar Aliman da ya fito daga jihar Jigawa game da makasudin ziyarar tasu.
Mun zo na farko dai mu karfafa sojoji gwiwa su dan ba su kudi ne kadai ba, ya kamata ka zo ka yaba wa kokarin da suke yi kuma mu jajanta gwamnatin jihar Borno.
Kamar sun ga an goyi matsalolin da suke fuskanta na kalubalen waɗannan hare-hare.
A babban kalubale da suke fuskanta gaskiya suna da raunin ma'aikata, suna buƙatar manpower kuma suna buƙatar ƙarin equipment. Insha Allah kuma matsayin mu na ƴan majalisa za mu koma mu zauna mu kira manyan su mu tattauna mu gani an samu kyakkyawar mafita.
Wannan kwamiti mai mutum tara dai ya hada da wasu ƴan asalin jihar Borno guda biyu, Iskara da Honorable Usman Zanna da Dr. Zainab Gimba, wanda dukkanin su yanzu hakan yankunan su ke fama da matsalar tsaro daga kasar mutanen da suke wakilta ke gudun hijira a wasu yankunan. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Da Haruna Daudabi da wannan rahoto. Masarare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Murtala Faru sanyin na da sauran labaran.
To yayin da adadin fararen hula da ke arcewa domin kaucewa ruwan babamai da kasashen Syria da Russia suke yi a arewa maso yammacin Syria ya kusanci miliyan 1, Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadi a jiya Laraba cewa idan yaki ya bi mutanen sakamakon zai kasance mai munin gaske. Yawan sababbin zuwa na karuwa a kowace rana, babban daraktan jami'in ayyukan wato babban jami'in ayyukan jinkai na Majalisar ta Dinkin Duniya Mark Lowcock ya faɗa yana nufin farar hula da ke neman tsayawa gabanin matsawar fagen daga. Mutane da dama suna ficewa daga lardin Idlib zuwa kusan iyakar Turkiya da ke rufe inda suke zaune a waje cikin yanayin matsanancin sanyi. Lowcock ya ƙara da cewa idan har yakin ya kai ga waɗannan yankunan da ke makare da fararen hula to kuwa za a yi mummunan asarar rayukan jama'a. Ya shaidawa Majalisar Tsaro cewa Majalisar Dinkin Duniya ta samar da taswira ga dukkan ɓangarorin da ke yakin da ke nuna wuraren da mutane masu yawan gaske da yaƙi ya daidaita suke zaman gudun hijira, inda kuma ya ce wajibi ne ga dukkan ɓangarorin da su ba da kariya ga waɗannan mutanen. Majalisar Ministocin Shugaban Ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ta amince da matakin maida ƙasar a tsarin jihohi 10 tare da ƙarin gundumomin mulki 3 gabanin ƙarewar wa'adin ranar Asabar na kafa gwamnatin haɗin kai. Kiir ya ba da kai ga matsin lamba daga jam'iyyun adawa a mako mai jiya inda ya soke tsarin jihohi 32 da ya kirkiro a lokacin yakin basasar Sudan ta Kudu. Yanzu haka Kiir da madugun 'yan adawa Riek Machar suna fuskantar matsin lambar ƙasa da ƙasa akan su kafa gwamnatin haɗin kai ya zuwa Asabar bayan kasa cimma wa'adin da aka shata har sau biyu a can baya. Kakakin gwamnatin Michael Mokoi ya ce bayan taron ta na jiya Laraba, Majalisar Ministocin ta umarci ministan shari'a Paulino Wanawila da ya sauya rubutu a yarjejeniyar zaman lafiya da aka tsara a shekara ta 2018 domin sanya sabon tsarin na jihohi 10 a cikin tsarin mulkin sabuwar gwamnati. Moke ya ce mai yiwuwa shugaba Kiir ya rattaba hannu a sauya tsarin dokar a ranar Juma'a mai zuwa.
Faruk Sani na kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. So, a wani labari mai alaka da batun tsaron kuma, ministan tsaron Niger Alkash Alhada ya jagoranci tawagar shugabannin tsaron Niger zuwa jihar Tawa wanda ke fama da matsalar mahara 'yan ta'adda. A wani mataki da suka dauka don kawo ƙarshen wannan matsala da ta'addabe su. Na cikakken rahoton da wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako ya hada mana.
Hukumomin jamhuriyar Niger ne suka yi zawo ta gagarumar tawaga a ƙarƙashin jagorancin ministan tsaro Dr. Alkash Alhada tare da rakiyar shugabannin harkokin tsaro na ƙasar, inda suka gana da sarakunan gargajiya, 'yan majalisun dokoki na ƙasa, wakilan al'umma, a shugabannin gundumomi da magajin nan gari daban-daban domin fayyace musu maganganu na gaskiya game da irin barazanar tsaro da ƙasar ke fuskanta. Kasancewa jihar Tawa kamar ta Tilaberi tana iyaka da kasar Mali. Daya daga cikin 'yan majalisun dokoki na ƙasa da ke cikin wannan tawagar da ya magana da sunan dukkan takarorinsu a wurin wannan taro ya yi furuci kamar haka.
Umurnin mai girma shugaban ƙasa ya baka minista da tawagar da ke ruwa masa baya umurni ya zo ya gaya ma al'ummar jihar Tawa halin da muke ciki wanda kuka sani na tabarbare tsaro cikin wannan ƙasa tamu, kina abu ne wanda ya kamata kowa da kowa kawo gudunmuwar shi ga jami'an tsaro. Saboda bayakin da ake yin nan ba yaƙi ba ne wanda kake gaba da gaba kana ganin abokin gaba na ganin ka kana ya kasa. Yaƙi ne na sarika noki. In ka taimaka cikin wannan yaƙi babu jihadi da yi shi, saboda ka taimaka ma kankar kanka, ka taimaka ma jahanka, ka taimaka ma ƙasarka. Kowa in ya koma mutanen da yake wa jagoranci kasanta musu cewa babu mana hutu cikin wannan abu. Duk abin da ka gano kuma ka gani da idon ka tabbatar da ba na gaskiya ba ne, ya kamata ka je ka faɗa ma jami'an tsaro su kuma dauki matakai.
Taron ya samu halartar malama addinai na musulunci na Krista da sauransu. Kuma bayan ministan na tsaro yayi bayani domin ganin kowa da kowa ya kawo nasa kokari don yakar ta'addanci sai ya ce
c'est un message de paix.
Sakuri na zaman lafiya shugaban kasa an ce na isar muku akan haka nake kaddamar da tawagar da zata zagaya gari zuwa gari a cikin wannan jaha ta tawa domin mu sanar da ku irin barazanar da ke kan wannan jaha da al'ummar da ke cikin ta. An yi kira ga malamai da su yi gargadi wa matasa da su guji sha'awar rungumar ta'addanci domin yaudara ce ba addinin Islama bane.
Annabi ya zanna da Yahuda, ya zanna da kafirai, ya yi zaman mutunci da su, ya ba kowa haƙƙinsa. Duk wani wanda daga kwace shi kashe musulmi, wannan ba addini bane, malaman mu. Su kai a cikin hukumomin da suka yi juma, su kwatanta ma iyayenmu, annabi matasa. Wannan hanya ba hanya gaskiya bane. Akwai karantawa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'umma duk addini na gaskiya karatu wannan muka gara kakanni da kakanni shari'a babu inda musulmi ya ce kashe mutum babu musulmi bai rada wannan ba.
Tawagar da zata zagaya cikin jihar Tattawa zata isa a lungu da sako domin kan wannan sako na hukumomin kasar ga al'ummomin jihar Tattawa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto. Misararo ana sauraron wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron shirye-shiryen mu a tashar mu ta VOA Africa zango na 200.5. Hakanan a kodayaushe idan akwai bukata za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu lokaci yayi da Grace Alheri Abdu za ta gabatar da shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka. Ku jama'a tambaya nike da Ku jama'a tambaya nike da
Abu mun ya tambaye ki la akan inda bayan mu ba a
ci. Ina neman sauran kungiyoyi na lauyoyi da kungiyoyi na musulmi su kawo min dauki. Ina cikin wani hali da ni da ayyana ban san halin da suke ciki ba. Ku taimaka min, kuna da halin da za ku taimaka, na san za ku iya in kun ji kokana. Ku taimaka min don Allah, ku taimake wa'innan bayin Allah yara kanana.
Masu saurara assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da musulun domin iyali yana bin diddigin wani batu a layin Malam Bello da ke garin Kaduna, inda wata mace ta shafa shekara guda tana neman taimakon al'umma na ganin an kare hakinta da na ƴaƴanta da tace mahaifinsu ya lalata. Sai dai kasancewa ba ta da ilimi ko gata ta gaza samun cimma wannan buri. Shirin domin iyali ya zanta da Malam Hamid Said Muhammad Al-Misiri, babban imamin masallacin Abu Ubaida da ke kan titin Nnamdi Azikiwe a garin Kaduna, wanda Fatima ta fara bayyana wa ainihin abin da ke faruwa. Ga bayanin da ya mana.
Fatima ta zo cikin azumin bara, ta ce mani tana da ƴaƴa a lokacin ita wancan shekaran ta uku amma yanzu ta shiga hudu, wancan tana shekara shida amma yanzu ta shiga bakwai. Ta ce mijinta ya lalata waɗannan yara ta gabansu da baya. Sai na ce to yanzu tunda kin zo da wannan magana dan lokacin zan shiga tafsiri. Yanzu abin da nake so a tafi asibitin gwamnati Yusuf Dan Tsoho wanda ake kiran shi da asibitin Dutse, na ba su 10,000 na ce aje ai duka abin da ya kamata na gwaje-gwaje. Da aka je aka yi gwaji, lallai likitar da ta yi gwaji ta ce lallai an bata yaran nan ta gaba da baya. Sai ta kara da cewa idan al'amari ya taso ana neman shaida akan wannan magana, kai tsaye mu zo mu tuntube ta, za ta iya bada shaida. Sannan sai ta ba mu result. Aka buga akan cewa yara ba su da HIV, ba su da infection, amma dai daga bansu da baya ya zame kaman na babban mace. Kwarai da gaske, Allah lalata su.
Argatuwa ne daga nan an ce kun je kotu kuma abin kamar ya dauki wani sabon salo, wani hali ake ciki?
To da muka zo sai muka ce to wannan al'amari tunda baiwar Allah nan mutuniyar Gombe ce, kuma ni ban taba ganin ta ba, ban san ta ba, amma ganin cewa ni shugaba ne na addini sai ta kawo min koke. Sai naga to bai kamata mai kasa a gwiwa ba. Sai muka zo muka kai wa 'yan sanda rahoto. To ka san yadda al'amari yake, ƴan sanda suka dinga jin kafafu suka dinga tafiyan hawainiya za a yi abu ba za a yi ba mutumin nan saboda ya san yana da daurin gindin wasu mutane wai sai yazo da court order wai a dakatar da duk wani mai son ya kama shi haka dai al'amari yazo ya shiri ce kusan wata 8 to abubuwa ne da yake dawainiya suna mun yawa sai na bincika wai menene ake yake faru a cikin case wannan rai aka ce ai wai magana dai ƴan sanda sai suka zo wai suna neman waliyanta suna neman waliyin sa sai nace ah ko da aka kawo muku criminal case an kawo muku rape case na maganan an ma yara fa eh an lalata su me ake magana da wani maganan waliyi ai in kaje ana maganan waliyi mu malamai mu muke neman waliyai maganan aure amma ba ƴan sanda ba to sai suka nemi su shiri tar da abun sai na tsaya duk abun da nake sai na bari na mahajiya Sadiya Babajo magana muka shiga maganan da ita muke gararan ba mai can mai nan mai can mai nan shi sai kai ita Fatima Karashi mijin naka wato amma sun rabu kenan ya riga ya sake ta da yaga abun ya bankadu gudun kada ainihin asirin shetonu sai ba ta takarda to sai kai ta kara akan cewa a kotu rugasa wurin gaban wani alkali wai shi daya ruba malli shari'a ko ne duk dai karamar kotu ce haka da aka kai sai wai yana neman yara kana neman yara eh aka zo shiga ɗaya bai zo ba shiga na biyu bai zo ba shiga na uku bai zo ba alkali sai ya watsar da shari'a sai ya ce to ke yanzu ki shigar da shi kara cewa ga abin da yawa yaran ki sai ta shigar da kara da ta shigar da kara sai ran da za a shiga karanta sai ya zamana cewa ƴan sanda suna neman su to kaga ita to tunda bata sani ba sai ta yi tunanin kiran ƴan sanda yafi kiran kotu muhimmanci sai ta tafi wurin ƴan sanda sai ta tura wani bawan Allah mai suna Umar wanda dama a gidan shi take zaune da matarsa sai ta ce ka je ka gaya ma alkali ɗaya ruba malli cewa don Allah ba zan samu zuwa ba amma kai na wakilto ka duk abinda zai faru kai ne ido na a wurin nan to ni ana wa tunanin mutumin da ya kara wanda yake shi ya kara ba shi aka kai ba ai yana da dama gaya abinda alkali zai iya yi ya ce ya sallami kara amma bai gan shi ba Umar na zuwa a matsayin shi na dan sako ɗaya ruba malli sai ya kama shi da ya kama shi aka ce sai ta zo da wannan yarinya ta zo ɗaya ruba malli sai ya kama ta ita ma su biyu kenan to tana da wata kawa mai suna Maryam ta tafi da nufin ta kai mata abinci ɗaya ruba malli ita ma sai ya kama ta kaji su uku kenan yarinyan nan tana da ciki har sai da ciki ya zube ni da nake taimaka ma yarinyan daga waje da ni da wani malam Tahir wai sai ga san mace an kawo mana criminal case ban san ya kuke kiran criminal case kamar mutumin da ya kashe mutum ko yayi wani abu wai ana nema na a kotu
an faɗi shi yanayin criminal case din
ba abin da aka faɗa
wani babban laifi ne
kawai babban laifi yawa babban laifi ana nema na akan wani babban laifi lalle da ni da Tahir mu zo kotu to sai muka ga cewa mu ba mai kara ba mu aka yi kara ba to menene ya shigar da mu da kawai ƴan taimakawa ne daga bayan fage to sai muka ga cewa to wannan abu babu hankali sai muka tafi high court su ma abin ya ba su mamaki kwarai da gaske sai suka ce to wannan shari'a ya dakata aka dakatar da shari'a aka dauke ma daga wurin sa abin da zai baka takeici yaran da ake sa'in sa a kansu sai kuma ya dauka ya baiwa kanin mijin wai ga su nan yanzu yaran ba mu san halin da suke ciki ba tunda an ba kanin miji da aka ga sun koma wurin uba kenan sannan kuma matsalar da muke fuskanta yanzu da yaran nan sun zama abin da ake cewa addicted wato sun saba idan da za su ga cilla a zakarin yaro dan shekara 5 ko 7 wallahi malam sai kaga yadda kaga sun gama zankwaila hankalin su ya tashi dama ita wancin likita ta gaya mana cewa dole sai mun kula da yaran nan hankalin su ya tashi ko kaji suna cewa yaran su samu su hannu a gaba ko kuma su kama azzakarin yaro suna tsotsa duka waɗannan abubuwa yana faruwa
saboda sabo
kuma amma wannan ɗaya ruba malli ya ɗauki waɗannan yara wai ya ba ƙanin wannan miji wai ya je yake
to da alama hakasirin domin iyali ta fara cimma ruwa bisa ga bayanan da muke samu na ikara wani ci gaba aka samu dangane da wannan lamarin
to lalle dai kam an samu ci gaba matuƙa tun bayan da wannan shiri na domin iyali a muryar Amurka ya fara yada wannan abu da ya taso na zargin Muhammad Isa Sale da lalata ƴaƴan shi guda biyu ƴan shekaru 3 da kuma ƴan shekaru 7 wanda yanzu haka bayan da aka fara yada wannan shi kanshi mai girma gwamnatin jihar Kaduna ya ji shirin farko da kika gabatar wanda ya dauki shirin kacokan ya turawa Hajiya Hafsat Muhammad Baban da ke kula da irin wannan lamura wanda kuma nan da nan gwamnatin ta tsoma baki har ma ta biya kudin belin da ita Hajiya Sadiyancan ta fara ceto mahaifiyar wannan yara da waccan kotu ta rigasa ta kulle su da ita da wanda yake rike ta da kuma matar mai rike ta a wancan lokaci to yanzu haka dai an dakatar da ita waccan kotar gasa daga dukkan wani yunkuri na ƙara tsoma baki akan wannan shari'a kuma an maida shari'ar zuwa kotuna guda biyu babbar kotun shari'a wadda za ta saurari maganar ganin an dawo da waɗannan yara hannun mahaifiyarsu sai kuma babbar kotu ta High Court wadda ita kuma za ta bibi maganar zargin lalato annan yara guda biyu sannan har wayo daga lokacin da wannan shiri na domin iyali ya fara wannan shiri game da wannan magana ita kanta ɗaya daga cikin matan mai girma gwamnatin jihar Kaduna barista Asiya Nasiru Ahmad ɗan Rufa'i ta shiga wannan batu har ma ta gayyato wannan mata wato mahaifiyar wannan yara ta kuma yi bincike ta ma mata albishirin abin da ya shafi karatu wato na ilimin ta za a dauki nauyin shi kuma ko bayan wannan akwai wata kungiya Arda Relief Foundation wadda wata Hajiya Rabi Salisu Ibrahim ke shugabanci ita ma daga jin shirin farko ta sauke shirin daga sashin mu na Hausa na muryar Amurka ta kuma tura wasu manya a ranar bata zauna ba sai da aka kwakulo lambar shi wannan Muhammad Isa Salitin da a hukumar custom yake ta tura hukumar custom ta kasa ta kuma gaya mata a gaskiya a bincike sannan ta je ta gayyato lauyoyi mata yanzu haka kungiyar lauyoyi mata na cikin wannan batu sannan hukumar kare yancin bil'adam ta human right tana ciki da wasu kungiyoyi daban-daban ni ma tun daga lokacin da aka fara wannan shiri na domin iyali na samu kiraye-kiraye daga gurin mutane daban-daban daga Najeriya wasu lauyoyi ne wasu malaman jami'a ne wasu yan kungiyoyin kare yanci ne wasu ma yan majalisar kasa ne wadanda suke neman bada gudunmuwa na shiga wannan lamari kuma duk na hada su da Hajiya Sadiya wanda ke bin wannan lamari a takaice dai ba karamin haske aka samu yanzu yanzu ba tunda shi mai girma gwamnati ya riga ya sa gwamnati ta shiga wannan abu katse-katse yanzu haka ma ranar 24 ga wannan wata da muke ciki za a shiga kotu domin bibiyar maganar ganin an dawo da wannan yara wannan dai shine a takaice abubuwan da aka samu na ci gaba tun bayan da wannan shiri na domin iyali ya fara bibiyar wannan magana ta zargin da ake yi wa wannan jami'i na custom Muhammad Isa Sale na lalata ƴaƴan shi shekara 3 zuwa 4 da kuma shekara 6 zuwa 7 waɗanda kamar inda kuka ji a baya amma riga an je an yi gwaji a asibiti kuma har likita ya tabbatar da cewa an lalata budurcin waɗannan yara
inda zamu ja burki kenan kan wannan batu idan aka samu wani ci gaba ko kuma baya ta haihu za ku ji labari muna ƙara godiya ga dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ko kuma taimakawa waɗanda wannan lamari ya shafa yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin musamman wakilanmu Isa Lawal Ikara da kuma Binta Ibrahim da ke birnin Kaduna da kuma Chibahiro Diodone daidai da sautin shirin Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwan da muke haska fitila akai a shirin domin iyali a shafinmu na internet biyoyi Hausa .com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri
ai mata sune duniya sune dadihin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
abida alheri Grace Abdu to kafin mu karkare shirin ga Murtala ya dawo da labarai amma a takaice
to Aisha a takaice daruruwan fasinjoji sun so maficewa daga babban jirgin ruwan da aka kebance shi tsawon makonni biyu a tashar gabar tekun Japan a wani yunkurin hana yaduwar sabuwar cutar coronavirus da ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 2000 a China shugaban Amurka Donald Trump ya kori babban jami'in hukumar tsaron Amurka ta Pentagon John Rudd a jiya Laraba wanda shine babban jami'i na baya-bayan nan da ya rasa aikinsa sakamakon fushin Trump akan yunkurin tsige shi da cece-kucen Ukraine a karkashin sakataren tsaro Rudd ya tabbatar a shekarar da ta shige cewa Ukraine ta sami gagarumin ci gaba a yaki da cin hanci da rashawa da za a iya bata dalar Amurka miliyan 400 na tallafin soji na kasar Amurka watanni hudu kafin lokacin da aka fitar da kuɗin yayin da adadin fararen hula da ke arcewa domin kaucewa ruwan bama-bamai da kasashen Syria da Russia suke yi a arewa maso yammacin Syria ya kusanci miliyan 1 Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗi a jiya Laraba cewa idan yaƙi ya bi waɗannan mutanen sakamakon zai kasance mai munin gaske. Lokok ya ƙara da cewa idan har wato mutane da dama suna ficewa daga lardin Idlib zuwa kusan iyakar Turkiya da ke rufe inda suke zaune a waje cikin yanayi matsanancin sanyi. Majalisar Ministocin Ƙasar wato Sudan ta Kudu sun amince da ƙudurin na shugaban wato Salva Kiir na matakin mai da kasar a tsarin jihohi 10 tare da ƙarin gundumar mulki 3 gabanin ƙarewar wa'adin ranar Asabar da kafa gwamnatin haɗin kai.
Jama'a sauraro, da haka zamu sallama da ku a cikin shirin namu na safe, sai kuma zuwa nan da sa'a 1 da rabi. Ku sake shigowa da shirin hantsi idan Allah mai kowa mai komai mai komai ya bamu iko. Da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad, wato karfe 7 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyi ne da ya taya ni gabatar da shirin. Da Tuba Hero Diodone da ya hada shirin ya kuma bada umarni, sai kuma injiniyan mu Carl Sterling. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya. Ma'assalam.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.